Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mota Alpha Radio, za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 zamu magana ne akan yadda uwa za ta kula da danta idan ya samu karaya.
Masu saurare, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likitan kashi.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kulama sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna da ƙwararren likitan ƙashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki da asibitin koyarwa na Baraudiko da ke Kaduna, inda ya ƙarin bayani akan wannan karaya da yadda za a kula da karaya.
Likita, barka da wannan lokaci.
Barka dai, barkan mu kuma da warhaka.
To likita, masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya.
Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki. Ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin ɗan adam ya samu karaya. Dan kashi suna nan, akwai kashi, akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba bane ya karye, aka samu discontinuity in shi a turance. To shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a nan kashi, abinda dai a takaice ake nufi da karaya kenan.
Menene ma alamomin karaya?
In aka ce mutum ya samu karaya, akwai alamomi da mutum zai iya gani. Na farko, kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane. Idan kaga ga wuri da kasan cewa nan gurin akwai kashi, sai kaga gurin gaba daya kashin ko ya fito, in kaman an samu karaya wanda yake bude. Mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya yayi gefe, daya yayi gefe, a inda ya saba gani ba. Wannan a bayyane yake. To amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi, mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu karaya. Wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu. Na biyu, zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu karaya, abin da muke ce mishi deformity. Gaban da ya samu karaya zai karkace, zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba. Kamar a kafa ne, zaka ga kafan yayi gefe, ba inda ya kamata a ce yayi gefe ba, abin da muke ce mishi deformity kenan. Na uku kuma, idan mutum ya samu karaya, to ba zai iya kaman a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya yayi amfani da wannan gaba wanda aka samu karaya akai ba.
Su waye ma suka fi samun karaya? Musamman ma mu zamu ga kamar jarirai, za a ce ai kashin su da yi karfi ba. Mu da ba likitoci ba zamu ce ai jariri in aka mishi wani rukun da ma bai kamata ba zai iya karyewa.
Tabbas, kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwa kashin su bai karfi ba, amma kuma ba mu daukan su a matsayin su ne suka fi samun karaya ko kuma yara su suka fi samun karaya. Karaya yawanci yafi ne a maza, in ka hada shi da mata. Wannan zai iya yiwa saboda shi namiji kaga kullun yana kan hanya, yana fita ba a gida yake ba. Sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'an su yakan sa su samu karaya. Na biyu kuma, an fi samun karaya a mutane waɗanda suke matasa, masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar 15 har zuwa abin da ya kai kusan shekara 45. Saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles, saboda sana'an su su wasu a cikin su ɗan acaba ne wasu su drivers ne na motoci wasu su ɗan kwalle ne wasu su dai haka ne kuma wasu ma kawai dai kamar yanda na faɗa ne da fita mutun yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya ana samun karaya ma a mata amma in ka hada shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma kananan yara saboda su kananan yara kamar jirajirai da kike magana ai kinga kula da su ake a hannu ba lalle a samu karaya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai kwari ba sosai za su iya karewa su kuma tacijo zaka ga ai amma dan kwalle ne ya ritaya amma yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane
idan mutun ya karye me abu na farko da ya kamata ai masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi
wannan shine ake ce mishi kaman first aid da ake fara yawanci shi abin da zai jawo kashin mutun dan adam yana da kwari sosai sosai wato abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karaya ma kashin dan adam so dan haka shi karaya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan kariyan ya zo a matsayin shi ne shi kadai karaya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu carton a dan sassaka a rafin kafan saboda kar a dauke shi bangare bangare ana so a dauke shi kamar in a hole gaba daya kafan so akan dan sa katannan katannan wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba daya a wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splinter saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutun zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani
misali a bandaki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutun ya zame haka ya fadi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karayar ta zo ne ita kadai
to a irin wannan yanayi farko in aka ga gurin ne aka ga alamun inda mutun ya karye kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutun ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sayo shi wannan kamar carton splinter din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba dayan ta kar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi radadi har a kawo shi zuwa ga asibiti
to likita yaya ake kula da wanda ya karye
kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa karaya mafi yawan karaya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika dauka zaki ga da yawan karaya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu karaya ya karu sosai yawan samun karaya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farkon kika gani zaki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba sai wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan karya haka sannan kuma in kika dauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau kiji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe-harbe wasu lokaci daga cikin harbe-harben da aka yi yakan kawo an akai harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo karaya to zaki ga yawanci yanzu masu samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma
to misali likita idan mutun ya karye ne a gida ba wai wani abu bane yasa misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutun yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutun ya zame ya fadi ya karye yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayar ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi
ya danganta da karayar kamar bayani da na dauko shi mutun aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wayannan da sauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan radadi na ciwo idan akwai wani miki a gurin karya to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a dinke mikin ne wurin da ya shafi dinki ne da sauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda karyan yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake ake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance. A asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake, kuma wani kashi ne ya kare, yaya karayan yake, me matsalan da aka samu na karaya, haka nan. To shine abin da ake yi. To duk wa'annan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi maras lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne karaya ya faru, saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban. Karayan da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya, ya bambanta da cewa ko an samu karayan da ya shafi waist kunkumi ko kuma karaya ko wani bangare na jiki. To shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna, ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida, ko kuma a'a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti.
To misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki, in aka masa abin da za a masa, aka dan daddaure wajen, zai koma gida ne, wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida, misali ɗan uwa wanda suke jinyan shi?
Idan an duba an zo ya zo asibiti, aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allah babu damuwa, zai iya za a sa mishi abubuwan da za a sa mishi a stabilizing gurin da karayan yake, saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai da daidai. Bayan an gani a hoto a duba, to farko a asibiti ana sa mishi abin da muke ce mishi na farko, saboda shi karayan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gure, abin da muke ce mishi inflammation. To muka sa mishi abin da ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin, a bada kaman kwana biyu zuwa uku, saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a sa mishi cast ne, a casting gaba daya.
To in kun gama naku ayyukan duk waɗannan da kai bayanin, in kun gama a asibiti, in aka ce ya zo gida, yaya zai kula da kansa, ko ya za a kula da shi?
To idan mutum muka ce mishi ya tafi gida, to mu a bangare namu in mun sa maka wayannan abubuwan kuma muka ce ka tafi gida, insha Allah mu ba ma son mutum ya je gida ya zauna, ba ma so in mutum ya je gida, saboda zama a guri daya ba tare da mutum ya motsa ba yana kawo abubuwa da yawa. Dan haka in mun sa maka, idan mutum zai iya, akan samu irin crutches din nan, sanda, a samu sanda guda biyu a bashi, in a kafa ne yana takawa da kafa guda daya, ya ci gaba da al'amurorin shi na yau da gobe,
yana da motsa jiki,
yana motsa jiki. In zai je bayi ya tashi ya je bayi, zai iya fita har wajen gida yayi hira, zai iya zuwa gurare dai na yau da gobe, dai ba kaman mai lafiya ba. Amma ba ma so a ce mutum ya je gida kawai a kwantar da shi a guri daya, a ce baya motsawa, a kwance kawai yake, saboda yana da karaya, ko da karayan ya shafi kafa ne guda daya, ba ma san haka. An kuma mu a asibiti yanzu da haka akwai abubuwan da muke yi, saboda mu kiyaye wasu abubuwa. An kuma karaya a hannu ne, to ai dama ba zai shafi tafiyan shi ba.
To kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya karye ya zauna waje ɗaya, ana buƙatar ya motsa jikinsa. Idan karayar ta same shi a hannu ne, me ya kamata ya yi?
Ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karayan ba, ko kuma ya motsa kafan da akwai karayan. Akwai inda in ma aka ɗaure hannun ba lallai ya iya motsa shi inda wannan ba, amma akwai motsawa kaman in a hannu ne yana dunkula hannun shi yana sakewa, wannan yana saka su wa'annan sokan jiki na da ke jikin hannu su zama suna aiki. Haka nan ko a kafa ne yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. Dan ga da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Hawwa Umar da likita.
To likita, shin karaya mata kasu kashi nawa ne?
Farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya, a duba cewa karaya yaya yake. Karayan ya danganta wani bangare, wani kashi ne a jikin ɗan adam ya samu karaya. To kin ga na farko kenan a fara dubawa ta wannan bangaren. Na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya necho na karayan yake. Akwai abin da muke ce mishi farko, ko karayan babu miki a gurin da karayan ya faru shine abin da muke ce mishi close fracture. Sai kuma in kuma akwai miki a wurin da karayen ya faru abin da ake ce mishi open fracture.
Wato idan an kare an ga har kashin ya fito.
To ba sai an ga kashin ya fito ba. Akwai miki, akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayen ya faru, akwai jini da ya fito ko kuma akwai miki a gurin. To wannan in akwai aka samu wannan ana ce mishi open fracture. To shi kanshi open fracture akwai inda ake rarraba shi da wani classification shi ma nashi
daban. Ya rabu kashi-kashi
ne. To sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma shi ma karayen za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya kare, karayen guda ɗaya ne abin da ake ce mishi simple fracture ko kuma a'a za iya kasa shi in karayen ba guda ɗaya bane ko da a kashi guda ɗaya ne abin da ake ce mishi comminuted fracture idan ya fi bangare ɗaya karayen. Sannan kuma za iya sawa cewa ko karayen segmental ne shi ma idan karaya ne a kashi ɗaya amma kamar ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ba a haɗe suke ba abin da ake ce mishi segmental fracture.
Shin yaya ake ma kula da karaya?
Na farko kamar inda na miki bayani idan mutum ya garzo zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da raɗaɗi akan ba shi magunguna saboda a kama da wannan. Kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin, akwai abu na farko idan karaya ya shafi gaɓoɓi ne. Dan akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gaɓoɓi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na miki bayani ko kuma a'a saboda kashushuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a'a karaya ya shafi su waɗannan haƙarƙari ne da kuma shauran da kashushuwa na jiki. Amma yanzu mun fi ba da muhimmanci ga karaya da ya shafi gaɓoɓi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa, su aka fi yawan samu. To idan mutum ya zo kuma an ga alamu akwai wannan, akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap shine da farko. Wannan saboda kamar inda na yi bayani wancan sati akan cewa karaya idan mutum ba a so ya dinga motsa gurin da karayen ya faru yana rage zafi sannan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa. To wannan back slap din shi ma aiki shi kenan, ya rage motsi a wurin da karayen ya faru sannan kuma ya samu bangarori na karayen su zauna a daidai. To idan an sa wannan sai a je a yi hoto, a je a yi x-ray. Yana da amfani yin wannan x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle, sa'annan zai nuna karayen guda ɗaya ne ko ya fi guda ɗaya, sa'annan zai nuna yaya karayen yake kamar abin da muke nufi idan karayen oblique ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda na yi bayani haka. Dukkanin hoto zai nuna, sa'annan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayen ya faru daidai yake da kuma gaban da yake ƙasa kafin karayen ya faru shi ma daidai yake, dukkanin hoto zai nuna.
To likita, a satin da ya gabata kai bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari, yana da karfi, ba karamin abu bane yake karya kashin dan adam. Yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa. To likita, shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa?
To ya danganta. Kin ga abin da yasa muke bayani game da karyan kafa da hannaye saboda idan kika lura kamar da muke bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya. Ba wai su ina kashushuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai, ba wai su suka fi saurin karyewa ba. Ahiri ma sauran kashushuwa da suke jiki ko kashushuwan haƙarƙari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyewa. Amma zaki ga cewa ba su bane yawancin problem din da zai kawo karyewa. Bai fi shafan waɗannan guraren ba, depending da irin abin da ya kawo karyewa.
To wani kashi ne yafi karyewa da yafi saukin karyewa a jikin dan adam?
Kashin da yafi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa ne. Kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa, wannan shine kashin da yafi yawan karyewa. Saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya, idan mutum zai fadi kan mashin yawanci da shi ne, da ko kuma accident na mota ma ana samun mutum da shi ake tuki ko waɗannan. Amma kuma ana samun karaya na hannu in kamar mutum ya fado ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi, shi ma ana samun karaya. Amma akwai karaya su waɗannan kashushuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karyewa ba idan su suka fi saukin karyewa ba.
To likita, wani kashi ne ya fi wahalar warkewa idan ya karye a jikin ɗan adam?
Kashin da ya fi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyen yake. Amma yawanci wannan karya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da ɗan wuyan warkewa haka sosai saboda kashushuwa ne da yawa a gurin, yana da ɗan wuyan warkewa. Amma banda shi kusan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashushuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukan su.
Wato kowane kashi akwai lokacin da yake dauka kafin ya warke idan ya samu matsala.
Wannan tabbas ne kowane kashi so dan haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashushuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza.
To shin wani kashi ne ma yafi warkewa idan ya karye? Wanne ne yafi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warkewa?
To wannan kashushuwa da na hakarkari haka nan idan suka karye in sun karye wannan su in kamar bangare daya ne yawanci suka warke da sauri ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatun wani dogon abubuwa su warke. Sannan kuma akwai wannan kashin da ake kimshi clavicle din nan shi ma yana wannan na wuya na ba wuya za a ci mishi ba clavicle de ko
wanda irin zaka ga akai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan.
To shi wannan kashin shi ma yana warkewa akan lokaci. To amma kashushuwan hannu suna riga kashushuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na cinya wannan na femo haka nan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci in dai ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kama.
To me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku?
A bangare shi na jinyan karya ga likitoci inda ya dan bambanta da jinyan karya ga na gargajiya shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi. Abinda ake bukata shine a samu su wayannan gabobin a dan rage yawan amfani da su saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe. To so shi kashi na cinya a manya ba a yara ba wasu lokaci a yara akan iya stabilizing shi amma a manya stabilizing shi yakan iya yin wuya so shi yasa yakan zama saboda kasancewar yana haduwa da nan shi kunkumi so stabilizing shi yakan yi wahala saboda irin joint inda yake da shi ana ce mishi ball and socket joint so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar psycho 360 degree. To wannan juyawan nashi yakan sa yakan yi wahalan warkewa yakan yi wahalan stabilizing. To tunda yana wahalan stabilizing to yakan dan bada wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba amma ba wai dan wai ba zai warke ba yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba. Mu kuma burin mu a likitance na in mutum ya samu karya kuma ana so in zai warke a daidai kamar inda yake da kashin ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da ce yana jin ciwo a can ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba kafan ya karkata gefe ko kuma a ya dawo yana limping haka irin yana dingishi yawa ba a san haka nan.
To wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da ba wani matsala
sosai kuwa.
To likita kai bayanin cewa ba ka an yi aiki baka so a ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka. To idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci misali in ya warke din kuma ciwon na tashi me ke tada shi?
To ai farko so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan aka duba kuma aka yi abin da ya kamata innan wanda za a yi jinya ne a saka maka cast ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne.
To likita a gurguje lokaci na hararan mu shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba wani menene zai iya samun mutum zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu makamancin haka?
Jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani jinyan karaya ina ga anan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba kuma zaka ga mutum ya samu karyan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke dan haka ba wai dole sai an je asibiti. Bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar da cewa karaya ya hau daidai kuma ya warke daidai amma karaya ko da a ce ba a mishi komai ba mutum ya samu karaya ba a mishi komai ba ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke ko da magani ko babu magani zai warke saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism zai samu akwai healing da zai faru yakan samu healing. To bambanci shi dai in ma yayi jinyan asibiti in yayi jinyan gida bai je asibiti ba zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai ko kuma lokacin da aka ja an ja an mai da shi daidai saboda akwai inda suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau.
Hakan kuma samu sabanin haka. Na'am, to likita, a gurguje lokaci na hararamu, menene bambancin karaya, targade da kuma tsagewar kashi? Na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambaya.
Wannan yawanci akan ji ne kaman ga Hausawa sosai su ce wannan karaya aka samu, wannan tsagewan kashi ne, wannan ko targade aka samu. Ga mu a likitance karaya din shine ake nufi da fracture, to kai mu fracture muka sani. Tsagewan kashi inje kashin ya tsage kuma kai break in continuity, mu abin da kai muke nufi wannan karaya ne, kai karaya babu wani magana ko kashin ya tsage, sai dai in kuma kai still akwai continuity kuma ya tsage, to wannan shine bambancin. Amma shi ma fracture ne. Amma targade kuma abu wasu lokaci targade gaskiya babu karaya, kawai dai bugu in mutum da mai buga jikin shi dama zai ji ciwo. Wace ake cewa dislocation daban ne shi wannan. Dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne, ba kashi ba, gaba ne na jikin mutum dislocation.
Malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zauri namu. Malama Aisha, barka da zuwa.
Barka ka dai, assalamu alaikum masaurari.
Malama Aisha, yau muke da shi ne a cikin zauren.
Uwar gida, yau za mu koyi yadda ake hikima, wato da wasu suke kiranta da tsatsafa, kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya. Abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shi ne flour, sai sukari, sai ɗan gishiri, sai ruwa. Uwar gida za ki zo ki haɗa flour ki da gishiri da ruwan ki kwaɓa. Kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa. Bayan ya yi ruwa-ruwa, uwar gida shi ba mai kauri sosai ba, kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai. Uwar gida za ki zo ki samu tsinken ki na yin hikima. Uwar gida, idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke, sai kin hura shi, za ki sa shi a cikin mai, ki sa wutan kaɗan, man yana ɗan gasa shi sosai, ki bashi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya, sai ki ɗan bashi ya huru sosai. Uwar gida, to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki. Uwar gida, in kin sa mai yayi zafi, uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi, sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi. Uwar gida, za ki lura idan kika sa wannan tsinke naki kar ki bari ya shiga ciki sosai, za ki bashi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya, yayi rabi da rabi, sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai. Zai ki saki, kina ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya ɗan liƙe. In ya ɗan liƙe miki, zai ki ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya sauka. Sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka har ki gama tuyanki. Za ki riƙa barin tsinken yana ɗan yin zafi, sannan sai ki dangwalo. Uwar gida, wannan tuya ana yin ta ma'amare, ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi, ko a yi wa oga ya je ofis da shi, ko a nan gida a sha shayi da shi.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa, wato Daniel Brown, da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titiya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari